gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara da wannan maraice ta ranar Talata 30 ga watan Afrilu na shekara 2019 daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com. Masu gabatarwa
Mahmud Lalo
tare da ni Amina Buhari Auna.
To a duk ranar 30 shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi, inda a yau ma 30 ga watan Afrilu na shekara 2019 zamu ci gaba da magana ne akan almajiraji.
Su ma yaran nan an taimake su, an dauki nauyin su su karatun alqur'ani mai girma, kuma a hada musu da ilimi na sana'a yadda za su iya rike kansu, su dogara da kansu, su rayu, su fuskanci abubuwa na rayuwa.
Mahmud, ka san kwanakin baya mun ji ta bakin su almajiran kansu kuma daga wurin malamai masu karban su da ma iyayen da ke tura su. Shi yasa yau wakilan sashen Hausa suka tattauna mana da waɗanda za su iya mana ƙarin haske akan yadda za a magance wannan lamarin.
To Amina, yanzu bari mu fara da jin hirar da kika yi da Hajiya Hafsat Dimba, wacce take jagorantar wata kungiya mai zaman kanta, wato Gajiya Foundation.
To a taƙaice dai matakan da muka ɗauka bisa ga aikawayen da muka yi musu lokacin da muka ji kuma bayani da su almajiran suka mana da malamansu, sai muka ce to yanzu abin da za a yi a Nasarawa State ne, Final State ɗinmu, muka je muka ƙaddamar da wannan taro a Chelsea, muka mu alƙawarin kan cewa za mu dawo gara mu koma. To muka koma, muka je muka samu almajiran, muka yi magana baki da baki da su akan su gaya mana su menene yake damu, menene yake sa su bara, ne kuma suke so yi musu. Alhamdulillah, cikin almajiran na yawancin su abin da dai suka faɗa shi ne yunwa. Yunwa ce take sa su bara da kuma rashin abin yi. Idan sun tashi daga karatu, karatu ya ƙare, malam ya sallabe su, tunda malam ba abinci zai ba su ba, dole ne su tafi su samu abinci, su bara abinci, su bara ruwa. Kuma muka ce musu to menene kuke ga za a iya muku wanda zai sa ku ku zauna a waje ɗaya. Ce su suna son koyon sana'o'i kala-kala kuma da aikin gona. Idan suka samu gona za su iya nomawa, idan gonar ta girma su sayar da amfanin gonar, su samu abin da za su ci abinci da shi. Cikin manyan almajiran kenan, wasu ƙananan su kuma sun nuna mana kan cewa su kuma suna son su yi karatu. To yanzu dai zance da nake ce da nake miki shi ne, a gobe ma Talata in Allah ya kai mu samu sake komawa, mu sake samun su don mun ce su rubuta duk wanda irin sana'a suke so. Kowa ya rubuta mana mu gani mu san abin da za mu mutu. To yawancin su dai wani ya ce yana son koyon aikin fenti, wani ma ya ce a'a yana son ya koyi aikin gini, wani kuma ya ce yana son ya koyi aikin bricklaying, ma duk dai aikin ginin kenan. Wani kuma ya ce shi aikin kaji,
aikin kiwon kaji kenan,
yawa kiwon kaji yake so ya buɗe. Wani kuma ya ce shi kafinta yake so ya zama. Haka dai muka same su, kowa da nashi dai abin da yake. To mu dai ba mu da ƙarfi, amma alhamdulillah da kaɗan daga cikin mu mun taru, mun zo mun samu mutanen da za su iya koya musu sana'a kamar kafinta, da mai koyan fenti, da mai koyan ɗinki, da mai koyan ɗinkin hula, da mai koyan zubi na ɗinki, that is embroidery, kamar na maza. To za mu je da su kefi ɗin, mun je da su za mu zauna mu gani to ya za a tsarar da wannan abu. To amma babban abin da yake damun mu shine su malaman sai suna dubawa, suna ga kamar muna so mu hana su yin karatu ne, duk da ne mun faɗakar da su akan cewa mu ba za mu hana su yin karatun alqur'ani ba. An tashi daga karatun alqur'ani da safe, yaran nan suna zuwa barani, maimakon su tafi baran nan sai su zo na su koyi sana'a. Idan suka koyi sana'an nan, koda na awa biyu ne kowane rana daga Litinin Talata Alhamis Talata Laraba Alhamis banda Juma'a kwana hudu a sai suna koya ba in Allah ya yarda na san a cikin su wani ba zai wata uku ba ma zai gane me ake koyar masa mu kuma zamu zo mu nemi abin da zamu bashi mu empowering din sa saboda idan ya samu aikin ni kin gani yana zai samu abincin da zai ci
to Hajiya Hafsat a cikin mu ma akwai almajiran da muka yi magana da su wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra a Kaduna ya mana hira da wasu almajirai wanda suka ce wai in ba ta hanyar bara ba ba su iya samun abinci kamar yadda kika ce yunwa mafi yawan su suka yi kuka da shi to idan ba sa baran nan suka tafi neman suka tafi koyan kananan sana'o'i akwai wani tsari da kuke da shi na inda yaran za su dinga samun abinci
a gaskiya insabilillahi babu sa na gaya miki na ce miki idan suka tashi da karatu karfe 10 sai su ƙara kaman awa 2 ko yi wannan abu to now ka gaskiya sai sun fita sun nemi abinci saboda shi malam ya ce ba ya da hanyar da zai ba su abinci mu kuma inda muna da hanyar da za mu iya providing musu abinci ne a gidan malam kullun to sai a rinka dafa musu abinci ana ba su kin ga ba za su je bara ba amma a yanzu ba za mu iya hana su bara kan kat ba saboda ba su da sana'an da za su samu kuɗi su ci abinci to shine muka fito da wannan logic din akan cewa in aka koya musu sana'a din idan mutum yana da sana'a ai zai sai da kayan shi yanzu in baki misali in rake nake sayarwa idan na fita na sai da rake na a cikin kudin nan da na sai da rake zan samu in ci abinci ko ba haka ba sannan sai da rake nan da nake yi zai sa ni ba zan je in yi bara ba ko ba haka ba malama saboda hankali na zai koma inda zan je in samu abin da zan ci abinci a maimakon in je in yi bara to mu na mu tunanin kenan kin gani yanzu kaman a kefin nan mun samu tsangaya kaman guda uku ne to kowane tsangaya da nake gaya miki tana da almajirai fiye da 200 wani ma 300 to idan muka ce za mu kwashi wa'annan mu ba su abinci ta ya za mu ba su abinci ba mu da karfi
to tunda ba ku da karfin ba su abinci daga ina kuke samun goyen baya kuna samun goyen bayan jama'a gwamnati akwai wani tallafi kamar da kuka nema wurin gwamnati
to yanzu dai tunda yanzu muka fara wannan abun bismillah tunda mu muna so mu fara yin wannan abun da kanmu saboda su ma gwamnati su lura su ga mu ma wannan effort din mu ne mata ne haka muka taru wanda kwata-kwata a cikin group din matan ba mu fi mutum 50 zuwa 60 ba to kowane wata akwai kuɗin da muke bayarwa as due kin gane mu muka taxing kanmu kin gane me nake faɗi
na gane
yawa
wato kamar adashe amma na sadaka
yawa adashe yawa kin ma faɗa adashe muke yi kowane wata na wannan al'amari wanda alhamdulillah a ciki ne ba muke doka muke wannan hijiman da kuka ga muna yi
to yanzu
kuma taimakon wa'ansu mutane yanzu da suka ji mun fara yin wannan abin sun yi sha'awa sosai ana ta kiran mu a waya sai ga mutane haka kawai mutum ya saka mana kuɗi a akan to amma mu je yanzu ba mu je wajen gwamnati ba amma with time mun san dole ne mu sa da gwamnati a cikin wannan harkar don abu ne da muke da intention mu kai shi other state mun yi kira ga gaskiya masallacin da muka sani mun kai musu letter mun rubuta kuma da yake a wannan program din da muka yi na chefi din nan kowa ya ga da gaske muke yi abin da kika faɗa din mun rubuta wasiƙu mun faɗa mun ce duk wanda yake da ni an bada zakka idan ya bada zakkan shi ga abin da za a yi da shi to saboda haka in an bada zakka a masallaci kamar yanzu a Central Mosque na Abuja su san da mu kuma mun rubuta letter mun tura musu yawa kuma muna expecting idan aka bada zakka watakila mu ma mu samu a ciki amma bai zama dole ba tunda kin gani every year daman an bada zakka na akwai abubuwa jewa da ake yi da shi yawa to kuma muna kuma expecting mu muna kira har yanzu da musulman da Najeriya da wanda suke waje da duk inda kake don Allah a taimaka duk wannan duk abin da kaga zaka samu lada a ciki kai kokari ka taimaka kai don wannan mutum in ya bada sisin shi gashi nan zahiri zai ga me muke yi da shi tunda Abuja nan muna yin fijin din almajiran a cikin Ramadan din ma sannan a Nasarawan ma da ba mu je yanzu inda hali ko ba duka ba muna da intention din dai mu ba da abinci cikin azumi to amma ba mu san ba za mu iya gaba ɗaya ba, don abin da yasa gaskiya mu ba mu da ƙarfin da za mu ce za mu yi. Mu dai tausayi ne da muke da shi, da muka ga kuma da tausayi da neman lada, da kuma muke ga a kullum ana magana yau wannan zai ce zan yi da yi ba. To shi ne muka haɗa kanmu muka yi yunƙuri, muka ce to why not mu fara wannan abu, ni a dashe ta tsakaninmu. Mun yi yarjejeniya kowane wata za mu sa kaza. Muka sa kaza, wannan abin da muke sawa purposely is for wannan abin.
Wato adashen na musamman zuwa ga tallafawa su ƴaƴan almajirai.
Haka ne. To abin da muke yi kenan, abin da kuma muke gadara da shi kenan, sai kuma mutanen da personally mutum in ya ga zai iya zai yake bayar da sadaka ya ce gashi nan ai kaza da shi. To abin da muke yi kenan. Amma with time insha Allah na san gwamnati ma da other NGOs masu karfi,
wato kungiyoyi masu zaman kansu,
yawa kungiyoyi masu zaman kansu da wanda suke Najeriya da wanda suke kasan waje, na san insha Allah wata rana su ma za su sa hannunsu a cikin wannan kungiya su ga sun taimakawa wa'annan almajirai, saboda kowa na ga yana sha'awan abin da muke yi din. To amma kin san malama ba za ka je ka ce wa mutum kawo kuɗin ka in yi kaza ba sai in ya ga dama ya baya, ko ba haka ba?
Haka ne.
Yawwa, amma abin da kake yi zai sa mutum ya yi sha'awa ya ce kai shi ma fa tun da yana da shi bari ya tallaba, tun da wannan abin na kowa ne ba na mutum ɗaya ba.
To madalla, yanzu kuma bari mu je ga hirar da abokin aikin mu Abdulaziz Adili Turo yayi da Sheikh Kabiru Gambo akan wannan batu.
To abin da ya shafi almajiranci shine tsari yadda za a yara su yi karatun alkur'ani mai girma. Tsarin da ake gudanarwa a Najeriya na ɗauki yaro a kai shi da sunan bara ya tagayyara, ba lura da abincin shi, ba lafiya, ba wannan tsarin kuskure ne. Almajiranci a ka'ida tsari ɗayan bisa uku ne za a yi. Abu na farko dai iyaye da suke kai yaran su karatu din su ainihin wato ko dai su aje yaran su karatu a garin su, domin babu garin da ba makarantar alkur'ani. Ba garin da ba malaman Qur'ani, yaro ya je karatun Qur'ani ya dawo gidansu ya ci abinci yana da wurin kwana ana lura da shi. Ko kuma idan uban ya dauke shi ya kai shi wani gari, to yayi tsarin da za a rike yaron a wancan garin ya zama yaron ba zai tagayyara ba, amma tsarin da zai samu abin da zai ci, abin da zai sha tufafi da inda zai kwana, da kuma yadda za a tallafawa malamin da yake karantar da shi, domin shi ma malami yana da iyalai da ya zama wajibi ya dauki nauyin su, kuma yanzu an killace shi a wuri ɗaya an ce karantar da yara bai da lokacin da zai je ya nemo wa kansa abinci a gaya za a tallafa mishi. Hanya ta biyu shine mawadata su ma akwai bukatan su shigo, kamar yadda muka ga ana yi a kasashen duniya irin kasar Saudiya, irin Pakistan, irin Sudan da sauran wurare. Shine a samu masu arziki su fidda wakafi yadda za a ko wasu gidajen haya ko wasu shaguna da dai sauran abubuwan da za a iya bada su a matsayin wakafi da za su rinka kawo arziki, suna kawo dukiya, yadda malamin da zai karantar da yara Qur'ani za a dauki nauyin sa irin wannan dukiya, almajiran da suke karatu a wajen shi a dauki nauyin su ya zama sun yi karatun Qur'anin cikin girma da ainihin mutunci. Hanya ta uku kuma shine gwamnati ita ma ta shigo, yaran nan dake almajiranci suna lalacewa, yan kasa ne, suna da haƙi akan ta, Allah zai tambaye su suma akan waɗannan yara, ya zama na ita ma gwamnati ta shigo ta ga yadda za a taimaka musu, kamar yadda take taimakawa makarantun boko da sauran makarantu irin waɗannan, ya zama suma yaran nan an taimake su, an ɗauki nauyin su karatun alkur'ani mai girma, kuma a haɗa musu da ilimi na sana'a yadda za su iya rike kansu, su dogara da kansu, su rayu, su fuskanci abubuwa na rayuwa. To waɗannan matakai guda uku idan aka samu haɗa su, in Allah maɗaukin sarki ya yarda za a samu tsarin yayi kyau. Amma idan iyaye suka yi watsi da nauyin da Allah ya ɗora musu na ciyar da ƴaƴansu da ba su wurin zama da tubatarwa, suka ɗauke su kai su uwa duniya, suka zubar da su da sunan almajirantaka, Allah zai taimake su domin ba su yi abin da ya dace ba. Ko ina ƙara tabbatar muku da cewa in an bi tsari irin wanda ya dace din za a iya samun karatun da yaran ya kamata su samu. Yanzu a nan ƙasar Amurka da muka zo ga shugaba a jiya nan da daddare muna birnin New York. A birnin New York ɗin nan mun halarci wani masallaci da ake cewa Masjidu Siddiq. Wannan Masjidu Siddiq yana cikin Bronx a nan New York. Abinda ya sa aka je wannan masallaci, mun ji ne za mu gabatar da lecture, daren jiya sun sanya masa night, Quran night. Wato majalisi ne na karatun Qur'ani a masallacin, inda yara maza da mata a nan Amurka a birnin New York suke koyan karatun alkur'ani mai girma. Abin ya bamu sha'awa, yara kanana sun haddace alkur'ani mai girma. Akwai yaron nan Amurka, akwai yaron da ya yi karatu da ruwayan Hafsu, akwai wanda ya yi karatu da ruwayan Warshu, akwai wanda ya yi karatu da ruwayan Kalun, akwai wanda yayi da abin nan Khalid an Hamza duk ruwayoyin nan da ka sani na karatun alqur'ani mai girma yara sun iya wa'annan ruwayoyi yara sun haddace shatibiya kaji yaro yana karanta maka baitutuka na shatibiya da ka alaraman da aka sa ya ja mun baki ya jawo shugaba baki daya daga cikin yara ne haihuwar America nan kenkesa Amurka mahaddatan alqur'ani mai girma anan akai kwan anan aka kenkeshe kwan anan ƴaƴan kajin suka shiga kasuwa irin waɗannan yaran su alarammomi kenkesar Amurka su aka kawo suka jama da baki yaro na karatu qira'atan mutqanatan mujawwada sannan ga karfin hadda na alqur'ani mai girma yana kwararo aya da kasan sabuwar mota ta samu sabuwar kwalta ko mashin Suzuki ya samu sabuwar kwalta haka yaro ke kwararo aya yana shawagi alqur'ani mai girma to idan anan birnin Amurka ya'yan kuma zaka samu wannan yana karanta medicine ne a jami'a wannan yana karanta architect ne abin da architect yake karantawa a college wannan yana karanta engineering wannan yana karanta kaza kuma wannan bai hana su yin haddan alqur'ani mai girma ba mu kanmu mun yi haddan alqur'ani mai girma tun muna karana muna makaranta secondary muka haddace alqur'ani mai girma tun ina jiniya secondary nake wakiltar tsohuwar jihar Bauchi wacce daga cikin da aka fitar da jihar Gombe zuwa musabakar karatun alqur'ani tun daga ta local government har ta jiha har ta ainihin Najeriya gaba daya zamu je class mu taso daga aji mu je mu yi prep mun taso daga prep mu tare masallaci mu bude alqur'ani mu hadda ga maluma waɗanda ke gaba da mu ana da haka duk aka haddace alqur'ani ba ne kadai ba zaka samu irin wannan yaran suna nan birjek a wannan lokaci saboda haka ba dole ne sai an sungumi yaro an kai shi wata uwa duniya an jefar da shi ne zai hadda alqur'ani mai girma ba ko ina yanzu akwai sabon tsari da aka zo da shi ma yaro yana samun abinci yana samun lura da malami ƙwararre a shekara guda ɗaya yaro yana iya hadda alqur'ani mai girma wannan tsari a Najeriya ma an gwada shi ko a Kano akwai makarantar da suka gwada makarantar Dr. Abdullahi Saleh Pakistan ko Adama yanzu shugaba yana kokarin ya dauko wannan tsarin ya kawo akwai makarantar da za su dabbaka wannan tsari kuma gashi an gani an dabbaka a wurare da dama tsarin ya samu nasara
wannan tsarin za ka kashe a Nijeriya kamar
da dan Allah ya da ya ma shiga Najeriya ko da abin da shiga Najeriya kamar ya shiga Nijar da dan Allah ya dauke sarki
gudana duka mana kan wani gudana duka mana manda ba ma gani kenan ba samu gero gero ku samu geran da kwada shi da yara mata girbi girbi sun girbe sun samu ruwan wanke ku samu kwaliya kwaliya ku samu kwaliya nan
to madalla a gaida shi Kabiru Gombe Mahmud
ce
gambo
sun taba harshe haka ne to madalla har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a shirin yau da gobe wato shirin matasa bari mu je ga wakilin sashin Hausa Sara Shehu Ashaka a hirarsa da Bashir Baba Muhammad mai sharhi kan al'amuran yau da kullum
to Bashir Baba Muhammad sunana a sharhi akan al'amuran yau da kullum
a to ganin a shekara 2012 ne shirin tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya kafa wata makaranta akan almajirai za su dinga samun ilimi na boko za a dinga sirkawa kamar menene alfalun wannan abu da
ai yana da alfanu kware-kware da gaske kuwa domin dai kaga na farko sale nan duniya babu inda kake zuwa kaga tilin almajirai sai a arewacin Najeriya idan ma wani guri kaji kaga tilin almajirai bincika su a hankali za ka gane cewa yan asalin arewacin Najeriya ne ya raga su nan iyayensu sun haife su ba su iya musu tarbiya ba su iya rike su ba su iya ciyar da su ballantana tufa saboda haka mutum ya tara yayan nan tuli sai ya kwashe su ya kai abin da suke ake kira gabas wajen koyan wato ilimin addini a cewar su shi kuma malamin da za a bema yaran nan wato bashi shi da kansa ba yadda zai iya rike su saboda haka ba su da zabi yaran nan illa ka gan su cikin ragga suna tafa kafafuwan su ba ko takalmi fadi sannan kuma rike kuwan nan su rike da ko kwambara ko kuma kwargo abinda ba sauka ce yake kira kwargo a tafi neman abin da za a ci saboda haka kafa irin waɗannan makarantu domin bai mu irin waɗannan yara ilimi na addini din da kuma na zamani yana da alfanu kwarai da gaske ka san dai nan duniya babu nabiyin ilimi duk abin da zaka yi ma dan adam yabi bayan ka bashi ilimi
to baka ganin cewa kaman watsi da akai da wannan da tsarin sirkawa din da akai me kake ganin illar yin haka
wato ai abin takeici ne ganin cewa cikin shekaru 2012 din da kai magana lokacin da shi tsohon shugaba Goodluck Jonathan yaje ya kaddamar da wannan makaranta ta almajirai a Sokoto ai shi kansa shugaba Goodluck Jonathan din daga kudancin Najeriya yake, amma yayi tunanin yayi wannan abu domin ya kwato al'ummar arewacin Najeriya, musamman ya kwato al'ummar arewacin Najeriya, ya kwato Najeriya gaba daya. Kuma sai gashi dan arewa ne ya karbe shi, dan arewan ma kuma musamman wadanda kafatadin talakawan Najeriya suke ganin cewa wannan shine jangwarzon su, in ba shi ba babu wani. Maimakon irin matsalolin da aka fahimta tattare da wancan tsari, a inganta su, a gyara waɗannan matsaloli, a inganta al'amarin nan, yaran nan almajirai marasa galihu su samu ilimi, su ma su fuskanci rayuwa. A sai shiru kake je ba ko amu ba labari, wannan abu yana daban takeici.
Amma baka ganin kila kuma zai iya yiwuwa cewa ita gwamnatin ba wai ta yi watsi da shi wannan harkar bane, ko tana so ne ta ƙara faɗaɗa shi ko ta gyara ko dai wani abu?
Abinda muka gani a zahiri a ƙasa shine muke la'akari da shi, kuma muke sharhi. Idan wani kyakkyawan tsari ita wannan gwamnati mai ci ta yanzu take so ta yi wa wannan al'amari, ai babu wanda ya garkame bakinta. Dan me gwamnatin ba ta fitowa ta yi bayani, karfa a ji shiru. Ya kamata a fahimci cewa akwai abin da muke yi game da wancan al'amari, al'amari ne mai alheri, kuma muna kokarin mu inganta shi ne nan ba da daya za mu dawo. Ba wani abu ne ja wannan ba, mansali a duk al'ummomin Najeriya. Arewa ce kadai ba ta da alkibla. Alkibla dan arewa kadai ya samu mulki. In ya samu mulkin kuma abin ban takeici, bai ko san menene zai yi da shi ba. Akwai sauran al'ummomi, abokanan zamantakewar mutanen arewa, akwai abin da ake kiransa blueprint, wato kundi wanda ya zayyana bukatun al'ummominsu da kuma bukatun shiyoyinsu. Amma dan arewa haka yake zaune kan razibi.
Wasu suna ganin cewa barin yaran nan a harka almajirancin nan suna tafiya haka ba tare da sirka ilimin addini ba, kaman arewa nan gaba za ta fuskanci wani gagarumin matsala.
To ai sala ba ma kana maganar ilimin zamani, ilimin addinin ma ai ba koyansa suke yi ba. Sanin kowa ne cewa yau arewa ta shiga wani hali na la haula wala kauta. Duk wannan kamakaman da ake yi na mutane ana karbar kudin fansa, daga ina kake tsammanin yake? Ka san dai mutumin da yake da ilimi na addini ba zai wannan ba, ko ana addinin kada ya tsaya ba zai wannan ba. Duk su ne waɗannan tirin almajiran da suke tafiya da sunan an tafi neman ilimin addini, to karshe sai a buge kuma da zama yan daba, yan tasha, masu kame mutane, kame mutane ana karɓar kuɗin fansa. Duk irin su ne fa, ba wasu daban ba.
Amma wasu suna ganin cewa kaman ba a ma ita gwamnati adalci idan kullun aka tashi ana dora mata laifi akan waɗannan abubuwa, su kuma iyayen da suke tura waɗannan yara nasu su tura su waɗannan garuruwa saboda su je wannan karatu na almajiranci. Wasu suna ganin cewa kaman akwai wata doka da ya dace a ce gwamnati ta fito da shi na hukunta su.
Wato matsalar da kenan ita ce a yawancin mutanenmu, ka san nan arewa a kasarmu akalla fiye da kashi 80 daga cikin 100 na al'ummomin arewacin Najeriya mabiya addinin musulunci ne. To mutanenmu idan bukata ta taso, misali ana bukata sai a sako son zuciya a ciki, sai a dauko batun addini. Yanzu masu yawan aure-auren matan nan kauyukan mu zaka je sale da biranen namu ma ka ga mutun nan ba aikin fari ba na baki, amma in ka leka gidansa matansa hudu, kuma kowace kwana yake da ita, kuma kowace haihuwa take yi, ana tara masa tilin ƴaƴan da ba zai iya yi masa tarbiyya ba, ballanta na ya ci da su. Amma duk da haka nan, hatta manyan namu attajirai, abinda ka'idar musulunci ta nema na a fidda zakka, dan da ana fidda zakka, duk wannan al'ummomin wallahi alheri ne. To amma mutanen mu an tara dukiyar, amma kuma zakka kai ka sani yana tana ɗaya daga cikin rukunai biyar na addinin musulunci, amma ba shi wannan ba. Na fahimci cewa baya-bayan nan manyan namu sun fara fahimtar cewa an shiga wani haɗari, musamman a nan arewacin Najeriya, da irin waɗannan tilin yara da ake tarawa babu tarbiyya ba mai kulawa da su. Baya-bayan nan naji babba hashakin attajirin nan ɗan kasuwa Aliko Dangote arwaito shi yana cewa nan da shekaru kimanin biyar ba da dadewa ba, duk wani mai kiran kansa babba arewa fita wa jama'a za ta gagare shi, sai dai kowa ya zauna a cikin gidansa.
Dalili menene dalilin da ya sa ya fara?
Saboda abubuwa dada dagulewa suke yi a gatudin almajirai ne. Wannan na tabbatar ba wani abu ya sa ya waɗannan maganganu ba, illa ganin irin yadda batun kamakaman nan da ta'addanci da ake yi kama-kaman mutane ana karbar kudin fansa bisa dukkanin alamu ne ma yake gagarin hukumomi abin nan kuma dada ci gaba gaba yake yi abu shi yanda aka ri da shi yasa ya waɗannan kalamai
kaman wani irin rawa kake gani hukumomi musamman gwamnatocin jihohi ya kamata su yi
irin wancan sallan dai da shi tsohon shugaba Goodluck Jonathan ya dauko shi din ya kamata a sake dawo da shi a kuma inganta shi ko lokacin da shi Goodluck Jonathan ya kaddamar da wannan makaranta ta almajirai an fahimci cewa akwai ƴan matsaloli tattare da al'amarin matsalolin kuma ba su wuce waɗanda aka kaddami waɗannan makarantun domin su ba lalle su ci gajiyar abun ba ka san babu wanda ya kai dan Najeriya san cin bilis zaka ga mutane ga sunan attajiran ne suna da abun da za su yi sun iya za su iya rike iyalinsu da kyau da kuma inganci amma jin cewa an fito da wannan tsari na makaranta gwamnati za ta kawo malamai da kayan karatu ba tare da an biya ko zizi ba saboda dama yana almajirai ai ba a ma san daga ina iyayensu suke ba ba san su ba saboda haka a ba su ilimi to mutanen mu waɗanda su din suna da yadda za su yi su rike nasu ƴaƴan sai su tokari waɗancan almajirai su je suna dura nasu ƴaƴan domin san cin bulus kawai
to ta yaya kake ganin za a inganta lamarin
idan da a ce na farko kamar yadda kace gwamnonin jihohin arewacin Najeriya abin da yake muhimmi kuma wajibi na farko su rage satar dukiyar al'umma wallahi na gaya maka duk da yawan mutane da muke da su da kuma wannan turin almajiran da muke magana akan su inda shugabanninmu za su daina sata wallahi akwai dukiya isasshiya da ya kamata ta zagaya kowane dan Najeriya ya rayuwa kuma rayuwa mai inganci mai kyau dan irin abubuwan dukiyar da mutanen nan suke diba ba sa ko bukatar ta shine babban abin takeicin tsali yau inda a ce mutun zai samu dama saboda haka yadda za a inganta na koma batun yadda za a inganta wancan tsari kamata yayi a dawo da shi a farfado da shi kar a bar shi ya mutu amma watakila ai masa yar kwaskwarima a tabbatar da cewa duk yaran da aka samu a wannan makaranta aka fahimci cewa mahaifansa suna nan kuma suna da hali da za su rike shi amma ba su rike shi ba to na farko a fidda yaran daga makarantar nan sannan kuma iyayen a yi musu hukunci mai tsananin gaske Najeriya ba
to a ƙarshe akwai wasu da suke ganin cewa ma kaman gwamnati kwata-kwata ta haramta ai wani doka da za a haramta wannan karatu na almajiranci
a ɗaukar duman magaji da nishi kenan ai ba zai hanu ba to a hana me za su yi yara dai ga su nan an tara su kuma ba za ka iya yin doka da za ka ce za ka hana mutane aure ba musamman dan arewa babu abin da yake hana dan arewa yin aure kuma idan ka ce za ka hana almajiranci din to me ka tanada a madadin gurbin da zai mai gurbin almajirancin da yaran suke yi
to Mahmud ka ji tattaunawar da kaga aka yi
haka kuma nasu kalaman da ya kulle da shi a jawabin nasa kin ga da ke cewa dole ne shi an nemi abin da za a mai gurbin shi ka hana mutum wani abu to kuma me ka tana da mai
ina ga dai tsarin nan dai da gwamnati dai ta kirkiro dai a gwamnatin Jonathan din shi ya kamata a ce an mashi kwaskwarima an yi
to ko dai ma dai ya ne dai wani abu lura anan shine abu ne wanda ba gwamnati kade za a bar wa a sa mata ido ta yi
tun daga kungiya mai zaman kanta ita ma ta yi
yana hannu da shuni shugabannin unguwanni shugabannin addinai duka dai ya kamata a ce an hada hannu an samu maslaha kan wannan matsala ta barace-barace da ta adabi yawancin wato kusan zance arewacin Najeriya zaki ga ma har abun yana kawo ga suna tsallakawa zuwa kudanci in kaje can zaka ga
amma kuma abun cin ran shine duk ɗan arewan ne
suke zuwa ba wai su ɗan can yankin ba zaki ga suna a bara so abu ne wanda ya kamata a ce an hada kai gaba ɗaya an nemi mafita a gare shi
to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni Sa'ida Hamdun da injiniyan mu na yau Mr. Dan tare da abokin aikina da ya taya ni gabatarwa
Mahmud Lalo
ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington nake cewa ku huta lafiya
almajiri baran malami ya je ilori ya je ko kula ta ni ya bara dan almajiri ko nabi yau kane a karki